بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Barkamu da wannan yammaci na ranar Laraba. Mun shiga daren Alhamis, wanda shine daren uku ga watan Sha'ban shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Janairu 2026, daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, inda aka fi sani da suna dandali da ke nan cikin wadar Zaria a Nigeria, cikin darussan mu na tafsirin juz'u amma. Wannan shine zai zama darasi na uku kenan insha Allah daga cikin tafsirin suratul Alaq. Kafin mu shiga karatu, za mu yi amfani da wannan dama mu yi sadda ta'aziyya na rasuwa da aka yi a yau na Sheikh Habibu Yahaya Kaura, wanda Allah ya mai rasuwa yau da safe a garin Abuja bayan doguwar jinya da ya yi. Malam Habibu Yahaya yana daga cikin dattawan malamai na Ahlus Sunna a wannan ƙasa tamu, wanda suka daɗe suna karantarwa da wa'azi da shugabanci da kuma nuna kyakkyawan misali na yadda ya kamata malanta da da'awa ta kasance. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta mishi zunubansa,
amin,
ya mishi rahama, ya sanya kabarin shi ya zama wani dausayi cikin dausayin aljanna, kar ya sanya shi ya zama rami cikin ramukan wuta. Allah ya rike masa bayansa, Allah ya sa jinya da ya yi na tsawon lokaci ta zame masa kafara, Allah ya sa mu mu cika da imani a baki. Dan ba manta ba, mun fara wato tattaunawa akan ma'anonin ayoyi biyar na farkon suratul Alaq, wato ikra ismi rabbikal ladhi khalaq, zuwa fadin Allah allamal insana ma lam ya'lam. Malam sake karanta mu insha Allah.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم. الله يبارك فيك يا شيخ. اقرأ. Kayi karatu bismi rabbika, da sunan ubangijinka allazi khalaqa, wanda yayi halitta. Khalaqal insana, wanda ya halicci mutum. Min alaq, daga gudan jini. Ikra, kayi karatu. Wa rabbukal akram, alhali ubangijinka shine mafi karamci. Allah yace allazi allama bil qalam, wanda ya koyar ta hanyar alqalam. Annama al-insana ma lam ya'lam, ya sanar da mutum abinda da bai sani ba. Mun ji bayani game da ayoyi biyun farko, sai mu tafi zuwa fadin Allah Maɗaukakin Sarki da yace ikra, kayi karatu. Wa rabbukal akram, alhali ubangijinka shine mafi karamci. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa wannan maimaici da aka kawo na ikra, aga ayar farko ta fara da ikra bismi rabbik, wannan mata ke farawa da ikra, wato an maimaita irin lafazin da aka ambata a ayar farko, yana nuna ƙara ƙarfin magana da tabbatar da ita da kuma wato kasancewar zance game da karatu din yana da matuƙar muhimmanci. Sai aka maimaita shi, zancen ya ƙare, sai aka sake wani sabon zance kuma aka ce wa rabbuka, alhali ubangijinka, wannan wawul hal, al-akram, wato shine mafi karamci. Wannan al-akram siga ce ta mufadala, amma kuma la tadullu ala al-mufadala wa innama tadullu ala quwwati as-sifa, tana nuna karfin siffar, ba wai ana nufin akwai wani ne karamci wanda an kwatanta karamcin shi da na Allah to na Allah ya fi nashi ba a ana maganar karamcin Allah babu wanda za a kawo kwatanciya ce har ma a ce akwai fifiko sakankani a malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da al-akram shine al-halim الحليم عن جهل العباد فلم يعجل بعقوبته الله wanda yake mai hakuri hukuma a ce wato alhalim ya wuce a ce mai hakuri ga magari sai dai a ce kamar da Hausa a ce mai dattau ko mai dangana wanda yana da ƙarfin yadda zai hukunta wanda ya masa laifi amma sai kyale shi har zuwa wani lokaci kuma ya yafi mishi ya kauda kai shi ne alhalim wanda yake mai nau'in haƙuri mai girman haƙuri baya gaggauto da azaba wannan ya daga cikin ma'anar alkarim shi ne wato wanda za a yi masa laifi ya kauda kai ya yi afuwa ya yi gafara har ma kuma ya sakanka da mai kyau shi ne alkari al'akram a ya daga cikin sunayen Allah masu daraja kamar da yazo a nan kamar kuma da yazo a cikin wani hadisi wanda ke cikin littafin al-Imam al-Baihaqi da aka rawaito cewa Ibn Mas'ud ya kasance yana rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a yace Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lamu wa antal a'azzul akram ya Allah kai mana gafara Allah kai mana rahama Allah kai mana afuwa akan laifukan da ka san muna aikatawa ya Allah lalle kai Allah kai ne mafi waya kuma kai ne mafi karamci daka al-akram sai suka ce huwal ladhi ya'fu wa yaghfiru wa yamhu sayyi'at bal wa yubaddiluha hasanat Allah shine al-akram wanda yake gafara yi afuwa ya share laifukan mutum sannan ma ya juya su in ya so zuwa lada kuma da Allah yake cewa ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah ya kafa doka ya hana ayi laifi kaza kuma sai bayi suka yi din amma bayan sun yi sai suka tuba suka nemi gafarar sa sai suka ta musu ba wanda ya san sun yi ya gafarta musu wato ba za a rubuta musu laifukan ba kenan sannan kuma yi musu afuwa wato ba zai kama su da hukuncin laifin ba kada ƙarshe ma idan Allah ya so su da rahama gaba ɗaya sai ce iya adadin wannan zunuban a juya su zuwa lada zuwa haka sai kuma aka yi isti'nafi cewa wa rabbukal akram kamar yadda muka ambata dan ya nuna wannan isti'nafin malamai suka ce yana nuni zuwa ga amsa ne ko bayani akan uzurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo lokacin da mala'ika ya ce mishi ikra da ya ce ma ana bi kari to kuma ana ce mishi wa rabbukal akram kar ka damu ubangijinka mafi karanci din nan shi ya san yadda zai yi ya baka damar iya karatu duk da baka yin rubutu baka karanta kuma rubutacciyar magana domin a da aka ce karatu yace baya karatu domin karatu da rubutu baya cikin al'adarsu kuma a lokacin larabawa suna kallon duk wanda yake rubutu da karatu to wani gwarzo ne suna girmama al'ummomin da suka yi rubutu da karatu kamar a lokacin wato Farisa da Rum ke kuma su ba sa yi kuma yi bayani ya ce shi bai iya ba amma sai aka ce mishi ikra kai karatu karka da mu wa rabbukal akram ubangijinka mafi karamci zai baka wato a ƙarfin basira da ƙarfin ƙwaƙwalwa ka iya yin karatun duk da baka baka koya ba sannan za mu ga cewa a wannan ayat ita ma sai aka yi amfani da lafazin rabbuka kamar yadda a can farko aka ce bismi rabbika ikra bismi rabbika nan ma aka ce ikra wa rabbuka ba a ce ikra wallahu akram dan yi nuni zuwa ga keɓance danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga ubangijinsa shine mahaliccinsa kuma shi zai ba shi kariya kuma shi zai zama wato mai shiryatar da shi zuwa ga wannan girman al'amari saboda haka aka amfani da lafazin ar-rubbiyya wato ar-rabbu ne ko rafa lafazin Allah sai Allah ya ce alladhi 'allama bil qalam, ubangijin nan naka wanda allama ya karantar bil qalam ta hanyar amfani da al qalam, wato allama bi wasitatil qalam, Allah ya sanar shi da duk abin da ya sananta bayan sa ta hanyar amfani da al qalam. Al qalam shi ne abin rubutu da aka sani na gargajiya mai tawada, ko irin wannan na zamani da ake cewa biro ko na makamancin sa, wanda ni'ima ce cikin manyan ni'imomin da Allah ya ba bayan sa. Wanda shi al qalam yana ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu da Allah ya halitta da kansa. Duk sauran halittun duniya Allah yana ce musu kun fayakun ne, kamar yadda ya tabbata. Amma akwai abubuwa guda hudu wanda Allah ya halitta da hannunsa. Abu na farko shi ne alƙalam da Allah ya ambace shi a cikin, yana bayyana ni'imar da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, nur wal qalam wa ma yasdiru ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Allah ya ce na rantsa da alƙalam da abinda suke rubutawa da alƙalam, lalle kai ni'imar da Allah ya maka ba ta da alaƙa da hauka. Kaga anan ma aka ambace ni'imar da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan annabtar a bayan ambatan alƙalam na rubutun kaddara, shi ne abu na farko da Allah ya haɗata alƙalam, daga nan kuma sai al'arshi, daga nan kuma sai jannatu adni, daga nan kuma sai Adamu alaihi salam. Waɗannan abubuwa guda huɗu su Allah ya haɗata da hannunsa, kamar yadda ya zo a cikin ainihin adabiyyat. To a nan za mu ga cewa an zo da lafazin allama, ya sanar shaida, wanda yana buƙatar a faɗuwa aka sanar sai ba ambata, yana buƙatar maf'ulu bihi. Allama man, allazi allama, wanda ya sanar bil kalam ta hanyar ambata alkalami, amma ba faɗi wanda aka sanar mishi ba. Sai malamai suka yi saɓani zuwa ga zantuka aƙalla guda huɗu. Wasu suka ce allama bil kalam ya allama Adamu, ya sanar da Adamu alayhi salam, kuma da Allah yake cewa wa allama Adamu al-asma'a kullah, suka ce shi yake ne. Wasu suka ce Idris ne alayhi salam, domin ya zo a cikin tarihi cewa annabi Idris alayhi salam shine annabin da ya fara amfani da fasahar yin rubutu da alƙalam. Wannan haka yake a cikin Qur'ani, a cikin kisoshi na addinai, a cikin kisoshin tarihin annabawa, sawa'un na musulunci ko na kiristoci da yahudawa. Inda yake su masu bincike na zamani ɗan boko suna da wani ra'ayi can daban wanda ba wannan. Wasu suka ce ana nufin wa allama, ya sanar shaida duk wani wanda yake rubutu da alƙalami, Allah ne ya sanar shi. Duk wani wanda yake rubutu da alƙalami to Allah ne ya sanar shi, ba wai ana magana akan mutum ɗaya Adamu ko Idris alayhi salam. Sannan kuma ya zo a cikin hadisi wanda yake cikin sunanin Abu Dawud da Tirmidhi da wasu, Allah madaukakin sarki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam, lalle farkon abinda Allah ya fara halitta shi al-qalam, thumma qala lahu kutub, yace masa to kai rubutu, fa kataba ma yaqulu ila yawmil qiyamah, wannan al-qalam ya rubuta abinda zai faru har tashin al-qiyamah. Wannan shi ne alƙalamin da ake magana a kan shi, Allah ya halicce shi. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa alƙalamin da ake magana a nan kala uku ne, inda yake a cikin Adwa'ul Bayan Atiya Muhammad Salim shi ya ƙoƙarin ma ya mai da su wajen kala shida, amma dai za a iya taƙaituwa a kan kala uku ne. Na farko shi ne wannan alƙalamin, alƙalamin ladhi khalaqahu Allahu bi yadihi, alƙalami wanda Allah ya halitta da hannun shi da rubutun kaddara. Na biyu al-aqlamu bi yadil mala'ika, alqaluma wanda suke hannun mala'iku, wanda ja'ala Allahu bi aydihim, Allah ya ba mala'iku wannan alqaluma, ya kutubuna bi hal maqadir, wanda da su ne mala'iku suke rubutun kaddara. Kamar yadda misali a daren laylatul qadri Allah yake tafiya, yukhraqu kullu amrin hakim, a cikin laylatul qadri ake yin bayani dalla-dalla mala'iku suke rubuta da abin da zai faru, wal kawaid suna rubuta kaddarori abin da zai faru, wal kawa'id da abubuwan da suka faru wal a'mal da ayyukan bayi kamar da Allah ya bada labari a cikin ayoyi daban-daban wa inna alaykum lahafidin kiraman katibi lalle a cikin akan ku akwai masu kiwo masu karamci waɗanda suke ba sa muku ƙarya ko sharri ko za'ida katibina marubuta ne cikin sukar intaka ba da irin fadan Allah haza kitabuna yanzubu alaykum bilhaq inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun Allah ya ce ga littafin mu nan yana magana akan abin da kuka aikata da gaskiya lalle mu mun kasance muna rubuce duk abin da kuke aikatawa cikin sotu kafin kuma Allah yake cewa bayan kuma min qawli ila ladayhi raqibun atid ba wani mutum abu da mutum yake furtawa sai ya zama akwai mala'iku masu gadi masu rubuta komai za a haza su ce haza ma ladayhi atid duk abu ga baki ɗaya abin da ke hannuna na taskace har su kama musu har Allah ya ce musu ma yubaddalul qawli ladayya wa ma ana bidhallabi bil 'abid mala'ikan yana cewa ga abin da ya rubuta bil adama yana jayayya Allah ya ce ayi shuru babu jayayya a gaban shi haka nan cikin sutu Allah yana cewa inna rusulana yaktubuna ma menene
Inna rusulana
ma tankurun yes lalle mala'iku suna rubuta abin da kuke shishiryawa da dai ayoyin ire-iren waɗannan da suke bayani akan cewa mala'iku suna rubuta duka abin da wato bayi suke aikatawa wannan bisa lazumin fahimtar cewa mala'ikun suna aiki da alƙalami ke tayi ko ba su aiki shi dan ba wanda yake tabbaci a kaka amma lazumin cewa ana rubutu to samuwa alƙalami wannan shine nau'i na biyu alƙalami ke nan alƙalamin mala'iku na rubuta ƙaddara da ayyukan bayi da kai kawansu na uku shine wato alƙalamin da ke hannun mutane wanda ke hannun ɗalibai da malamai da alarmoni da alƙalai da 'yan kasuwa da masu wuta jarabawa da masu ɗaukar lacca duk wani mutum da ya san ciwon kan shi za a gan shi da alƙalami a wanda yake yana buƙatar abubuwan da zai kwafi ko ya karanta ko ya rubuta ko ya yi maki ko ya yanke hukuncin ka je gun likita za a gan shi da alƙalami shi kana bayani yana rubuta in ka je gun ɗan sanda kana bayani yana rubuta in ka je gun alƙali haka in ka je aji na makaranta haka ɗalibai suna da alƙalumansu da suke ɗaukar karatuttuka da darasi da lacca da bayanan da malamai suke musu in ka je gun 'yan kasuwa ma suna na dake da shi su ma suna da sabi duk inda ka je in 'yan jarida ne duk inda suke suna da suna ɗaukar wato notes da observations wato da duk wani wanda yake so ya killace bayanin da zai amfane shi ko ya amfanar da waninsa to za ka tarar cewa yana rike da alƙalami a kore shi kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin faɗin sa ma kunta ladayhim id yurquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryama ma kunta ladayhim id yaqtasimu Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ba ka nan a wajen lokacin da almajiran annabi zakariya da sauran abokansa a cikin masallaci suke wurga a ainihin birkarsu ana yin ƙura'a akan wane ne zai rike Maryam wa zai zama kafil ɗinta malaman tafsiri suka ce wato ƙura'a ce aka yi aka ce kowa ya wurga bira shi a cikin wani kwando da aka sa wani ƙoƙo ko ƙura'a da aka saka ruwa duk wanda nashi ya tsaya shi ne zai rike ta wanda nashi kuma sai kwanta ba su za su rike ta a shahidi shine kowa a cikin suna da alƙalamin shi da takardarsa suna rubuta a Taurat haka Allah ya ba mu labari a cikin Ali Ibrahim ko zuwa haka baka tarar cewa wato duk inda ɗalibai suke da masu koyon karatu da malamai da masu bincike da masu nazari da alƙalai da likitoci da 'yan boko da kowa wanda ke mu'amala da wani abu na ilimi ko na bayanai za ka same shi da birin sha wanda su ne a kalamun nasu wanda yana daga cikin abin da ya kamata kullum musamman mu ɗaliban ilimi mu kula da shi a zamanin da suka gabata duk inda ake karatu ko ake wa'azi ko ake darasi in dai karatu ne musamman na ga karatu da mai ilimi kowa da takardar shi da birin shi yana da kalcin fa'idoji yana kwata bayanai wanda waɗannan fa'idojin da bayanai idan Allah ya taimake shi sai su zama mushi mabudi na ilimi ma da gaba. Akwai malaman da suka rubuta wasu littattafai wanda aka ji sun ba da labarin cewa wannan littattafan abinda suka kwafe ne na fa'idoji da suka saurara a darasin da malamin su wani kama Imam Al-Hafiz Ibn Hajar na da littafi Al-Lukat ala Muqaddimati Ibn Salah, littafi ne kan kama kan mujalladai kamar waɗanda da suke nan da takikin babban malami Rabi Ibn Hajar Umar Al-Badkhali rahmatullahi alayhi. Al-Imam Ibn Hajar yana ba da labari a farkon littafin cewa wannan sharhin da wannan bayanin yana ɗalibi a gaban malamin su Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi rahmatullahi alayhi. Idan Iraqi yana bayani shi kuma yana ta kwafewa a gefe, yana ta kwafa a gefe. Bayan shi tsawon shekaru da Allah ya sa shi ma ya zama malami, sai ya ɗauko wannan kwafin da ya koyi karatu da shi a wurin malamin, sai ya ga fa'idoji ne jingim masu yawa. Saboda sai ya ƙara tartibin su, ya ƙara gyara su, ya ƙara abin da yanzu ilimin shi ya kai a kai. Shi ne buga shi a matsayin, aka fitar da shi a matsayin littafi wanda ake buga shi a matsayin mujallali. Da yawa daga cikin yanzu sakacin da za ga ɗalibai ilimi suna yi, sai ka je majalisi da ake karantar da ilimi, sai ka tara kowa ba mai takarda ko biyu, kowa sai ya dinga latsawaye shi, wani ya yi bacci, wani ya jajar mai shi, wani ma hankalin shi na can wani waje. Kuma ɗalibin ilimi idan masu sauraron wa'azi ne babu ne ba illa ba ce, amma ɗalibi da yake matsayin ɗaliban ilimi wanda yake sa ran cewa shi ilimi yake koya, ba ƙaramin aibi ba ne a gan shi a wurin karatu babu takarda babu biyo. Kwatankwacin yanzu aka ce kai student ne a department a nan Kwango, shin zai yi kullum ka shiga aji a bureau administration ko a public admin ko law tun daga aji ɗaya har aji wuce kullum ba ka da takarda ba ka da komai, kawai zama kake kamar kago tsira? Ai ko za ka ga jikakkiya ba ai kaɗan ba, dole kullum kana nan. Idan ma shifta ake ko rubutawa ake ko menene kana nan kana ta kwafewa, kuma daga baya za ka je ka bi sawu ka yi bita ka tsara formatting ɗin abinda ka samu ka mai da shi notes wanda zai zama abin karatunka ko lecture a notes ɗinka ko summary ko wani abu. Kullum haka ɗalibai suke, da haka ake koyon ilimi. Saboda ya ku ƴan uwa ɗaliban ilimi, ku daina zama a majalisin karatu haka kawai kamar kun zo yawon fira. Ya zama kana da mufakkira, kana da nemo ko wani littafi ko wani daftari wanda ka keɓance kuma kai musu labirin na kowane darasi na shi daban. Yadda ake darasi a ce darasi kaza wan ga littafin shi, wan tiri ga littafin shi, haka shi wanda ya kamata da shi. Kana kuma fa'idoji da matsaloli da references da malamai suke bayarwa da duk wani abu da ka ji a matsayin sabon ilimi. Larabawa suna cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qaydun, karatu kamar abin farauta ne wanda yake gudu, ilimi kamar abin farauta ne. Kuma me yake harbin shi ya kama shi? Shine rubutawa. Rubutawa shi yake kayyade maka fa'idoji da ilimi. Al-Imam Ibn Jawzi da littafi mai suna Saydul Khatib wanda tunanin shi ne da experiences ɗin shi da wasu fa'idoji da wasu shawarwari da suka shafi rayuwa da addini da sauransu, yake faɗa cewa waɗannan kamar da kira suna abu Saydul Khatib, farautar tunani, wato tunanin shi da yake yana zaune kawai in yi wani tunani sai ga wannan tunanin tunani mai kyau, ko ya turo wani abu, ko ya ga wani abu ya ɗau izina sai ya bada sai ya rubuta. Ya ce na rubuta su ne don su amfani ‘yan baya kafin su gudu daga ƙwaƙwalwata. To haka ake mu'amalantar ilimi da ba. Kuma wani ita ce sunnar duk inda ake karatu. Ina faɗa wannan ne saboda an wayi gari yanzu wannan al'adar ta yi rauni sosai a tsakankanin ‘yan uwanmu ɗaliban ilimi. Sukan je makaranta ne kawai su zauna su saurara, ko kuma su dogara da cewa ana recording, akwai video, akwai audio, don haka ba komai daga baya su koma su ji. Ko ba su koma su jin ba. Kuma ko da sun koma sun ji, ba dole ya zama jin da suka yi daga baya ya zama tasirin shi ne da jin da suka yi a gaban malami live. ai a dacin ai babu rukunin nan ya akai aka samar da dalibai aka samar da malamai har babu rukunin shi ba shine mudogara ba ke yanzu wanda yaje karatun likita a biyu shekara shi da karatun likita da wuya yazo maka da kasar awa daya da aka bi rukunin lecture da wuya sai dai sun yi rukunin din malamin bai sani ba wata gida amma karshe za su ga likitocin da kuma za a yi fasin din su a yi musu a rantsar da su matsayin likitoci kuma ka je asibitin shika su za su yanka ka ko su yanka mataka kuma duka 'yan shekaru suke a nan a nan tsakanin samuru da shika ba haka ba ne amma za ka ce su kawo maka rukodin ɗin likitocin da aka musu ba su da rukodin saboda haka rukodin wannan ba shi ne asali game da karatu ba wannan wani zamani ne kawai saboda haka 'yan uwa ɗalibai ilimin mu gara wannan akwai buƙatar mu sake lali a bisa yadda muke mu'amalantar ilimi so waɗannan su ne nau'o'in alƙalaba guda uku alƙalabin da Allah ya halitta na ƙaddara alƙalabin mala'iku waɗanda suke rubuce-rubucen ƙaddarori da ayyukan bayi da kuma alƙalaba da ke hannun mutane wanda suke mu'amala da su a yau da kullum wannan alƙalami kamar yadda muka faɗa ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin da Allah ya ma ɗan adam wanda da ba dan samuwar wannan fasaha ta rubutu ba to da ba zai yi a rayuwa zai zama rayuwa kunci da damuwa a ciki zai zama za a yi asara duk wani abu wanda ka sani da sunan ilimi kama tun daga kan alƙur'ani da bai kawo yanzu kuma sai da aka rubuce shi sannan aka samu ya yi outliving ɗin rayuwar shi ta wuce rayuwar waɗanda suka rubuta duk wanda ilimin shi bai rubuta shi ba to wannan ilimin zai tafi tare da shi haka sauran ilmomi tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilmomin fiqh wa hadisi tarihin duka duniya da duk wani abu da yanzu ake fada a ce wane ya ce ko wane ya fada to ana fada ne saboda an rubuta su sannan kallon mu'amalar da mutane suke na kasuwanci da cinikayya da rubutun likita da yake yi na magani da rubutun har rubutun da boka yake yi na tsafin shi sun komai za ka da rubutu yake shi ka yi imajinin yanzu a ce in ka je banki ba za a yi rubutu ba ko in ka je gun likita babu rubutu zai ma kawai zai ce ka rike da ɗaka ko duk wata mu'amala za a yi ta kasuwa babu receipt babu invoice lauya baya rubuta komai you can imagine ya rayuwa ta kasance so da haka wannan ni'ima ce cikin muhimman ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi wa bayinsa wanda yake da kuma kamalar wato ni'imar Allah ga bayinsa da kuma kamalar yadda Allah ya sanashe su abinda ba su sani ba abinda mutane da ba su sani ba ana haifan su ba su iya komai ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an amma ka ba da kyaro a kai shi tun daga kan nursery ko pre-nursery ana tafiya sai ya iya tada baki ya iya karanta larabci ya iya karanta english ya iya karanta hausa wata na hayya rubuta wata na hayya kai ga matakin a ce ya gaba jarabawa ya yi digiri alhalin da aka haife shi bai iya duka wannan ba kuma wani wanda aka haife shi lokaci guda in bai koya ba zai iya ba wato ba kamar magana ce da tafiya da cin abinci da bacci da kuka da dariya wanda ɗabi'atar zai iya su ba waɗannan dole sai an zaura da shi an ta koya mai cikin dikin kuma an ɗauki tsawon lokaci sannan zai iya hashi ma ya iya ba da wani production na knowledge duk wani wanda ka gan shi da wani zurfin ilimi da wani ƙafafa da wata fasaha da iya rubutu ko iya magana tsararriya a rubuce to za ka iya tuna cewa an yi lokacin da bai san komai ba a cikin wannan abubuwan sanda aka haife shi da sanda ya taso ga watakila shekara 20 baya ma ko shekara 10 baya abin da yake faɗi yanzu bai san shi ba watakila a shekaran jiya ko a bara ko last week bai sani ba duka menene sakamakon karanta rubutaccen magana ya kai ga wannan ilimin ta ku wannan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya yi mana wanda saboda kusancin da ta yi da mu ba ma magani darajar ta Allah madaukakin sarki ya ce Allah bada insana ma la ja Allah ya sanashe da mutum abin da bai sani ba wannan jumla ce kamar da malamai suka ce badru ihtimali wato ta zo ne dan ta mai gurbi na waccan da aka faɗa cewa a baya da aka ce ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam wanda ya sanashe da ta hanyar alƙalami me ya sanar me ya sanar shi da bawa allaman insana malamiya ya sanar shi da mutum abinda bai sani ba wato ya sanar da shi abubuwa a dunkule da abubuwa dalla dalla abinda duk za a rubuta da alƙalami na ilimi Allah ya sanar shi da bayan shi wannan al-insan ana da aka buri shi kudi ya zama lafazin insan wato alif da lam listigrak iljinsi kamar yadda malam bai a tarihin tanwir ibnu ashir ya karkata zuwa kanshi ko kuma ya zama cewa allamal insan ya zama al-insanul awwal shine adamu alayhi salam karkashin fadan Allah wa allama adam al-asma'a kullah ko kuma ya zama al-insan da ma'anar wato kullu muallimin shine abin da take ko shine ijtimaal shine wato istigrafis ko ya zama al-insan da ma'anar shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama ma'anar shi allamaka malam ta kunta kamar da fara ba wala ko allamaka malam ta kunta ko ya zama Allah yana da allama al-insan ay allama bani al-bashar kullum ko allama al-insan ay allama abal bashar adam kenan ko allama al-insan ay allama muhammadan sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam idan muka kalli waɗannan ayoyi guda biyar jama'a za mu ga cewa akwai wani maimai da ya faru a cikin lafazin misali lafazin ikra ya maimaitu sau biyu a cikin aya biyar nan haka nan lafazin khalaqa ya maimaitu shi ma sau biyu haka nan lafazin al-insan ya maimaitu shi ma sau biyu haka nan lafazin allama ya maimaitu sau biyu in muka lura cewa ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa ikra sannan aka ce ikra wa rabbukal akram nan ma ikra haka alladhi khalaq hadi khalaqa khalaqal insan nan ma khalaqa haka al insan khalaqal insan da kuma allamal insan shi ma yana mutsu ne haka nan allama bil qalam da kuma allamal insan shi ma allama ya mutsu ne wannan haka nan rabbuka ko ikra bismi rabbika da kuma ikra wa rabbuka in ka zaka ga ayoyin guda biyar suna cike da maimai maimai mai yawa wanda wannan maimai din ba wai kawai zance ne da ake yin shi haka nan kadai babu wani ma'ana ba su malamai suka kokarin su tsinkayi menene hikimar da ke cikin waɗannan maimaici maimaicen da gaskiya abin da suka ambata shi farko akwai karawa zancen ƙarfi cewa zancen da ke cikin waɗannan ayoyi wanda ya shafi muhimmancin ilimi da cewa Allah shi ke ba da ilimi da cewa kuma Allah yana iya sanar da mutumin da ba shi da ilimi ta nan shi da ilimi da kuma cewa Allah shi ne mahalicci da ya halitta wannan zantuttuka da suka ne masu ƙarfi ƙwai da gaske da ya zama wajibi ko da yaushe a dinga tuna su shi yasa ake maimaitawa maimaita abu yana sa ya zauna a cikin ƙwaƙwalwar mutum cewa abin da muhimmanci saboda cikin ayoyi ƙwaya biyar din nan kaga maimai maimai haka wani bayan wani sannan duni zuwa ga cewa ubangiji shine mahalicci kuma shine ke renan halittunsa da haka aka maimaita lafazin ar-rabb da kuma duni zuwa ga muhimmancin ilimi a cikin al'umman nan da Allah ya halitta sannan al-insan da aka ambata aka kebance shi da ambato kuma da muka ambata darasin da ya gabata don duni zuwa ga cewa al-insan duk da ba shi kadai ne halitta ba kaga aka ce Allah bi khalaq wanda ya halitta to duka halittu kenan sai kuma aka kibance aka ce khalaqal insan aka kebance halittar dan adam da ambato ba a ambaci sauran halittu aljannu da mala'iku da ƙasa da sama da ruwa da iska da komai cikin dabbobi da makamantansu duk ba a ambaci su ba aka kebance dan adam saboda nuni izuwa ga cewa dan adam muhimmiyar halitta ce a cikin halittun Allah kuma jagora ce a cikin halittun Allah shi sa annan aka siffanta dan adam da cewa shine halittar da Allah ya sanar shi ta da ilimi wannan ta daga cikin mulahabatin da malamai suka yi dangane da ainihin wato wannan mahalli na tattaunawa akan waɗannan ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq kuma na farkon sauka a cikin tarihin Al-Qur'ani. To baya ga wannan bari mu ci wasu bayanai game da fa'idojin waɗannan ayoyi za mu karanta daga littafin Wa'atu Tafsir na Malam Ahmad Ibn Ahmad Abdullahi Fawil, Allah ya saka mishi alkhair. Wannan wani malami ne mutumin kasar Masar wanda ya dade yana karanta da ilimin tafsiri a jami'a wajen shekaru 30, sannan kuma ya rubuta tafsiri wanda yake kama a ce summary ne na bincikensa a cikin duniyar tafsiri. Wannan da ke hannuna shi ne mujallabi na 15, littafin da ba mujallabi 15 shi ne mujallabin shi na ƙarshe. Ko da yake bayani akan fa'idojin waɗannan ayoyi gashi daga shafi na wato 378 inda yake cewa wa huwa subhanahu lalle Allah ubangiji madaukakin sarki allazi allama al-insana min alwa'il ilmi wal hidaya wal bayan malam yakum ya Allah shine ya sanar shi da dan adam nau'o'in ilimi da shari'a da iya tsara zance abinda da dan adam bai sani ba. Falaqalahu min dhulmatil jahl, ya cire dan adam daga duhun jahilci ila nuril ilmi, zuwa ga hasken ilimi. Shine da Allah yace allama al-insana ba da gara, laqad khalaqallahu al-insana min batni ummihi la ya'lamu shay'an, yace hakika Allah ya halicci dan adam a cikin cikin mahaifiyarsa bai san komai ba. Waja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fu'ada, ya sanya masa kunne da ido da zuciya a matsayin wasu gaɓoɓi wanda zai yi amfani da su don ya san ilimi, don ya saurara, ya kalla, zuciya ta riƙe, ya iya dajistar ɗinsa. Allah ya mai kowane ɗan adam waɗannan gaɓoɓi, wa yassara lahu asbabal ilmi, kuma Allah ya sauƙaƙa wa ɗan adam hanyoyin samun ilimi ta hanyar saurare, ta hanyar gani, ta hanyar karantawa, ta hanyar riƙewa da zuciya. Fa allamahul qur'an, abu na farko da Allah ya sanar da musulmi sai ya sanar da shi alqur'ani. Wa allamahul hikma, ya sanar shi da shi hikima, shine hadisi kenan. Wa allamahu bil kalami alladhi tunfadu bihi al-ulum, kuma Allah ya sanar da dan adam ta hanyar alqalami wanda da shi ake kiyaye ilmomi. Wa tutbu bihi al-huquq, da shi ake kiyaye haƙoƙin mutane, abinda ya shafi haƙƙin bashi ko rance ko gado ko wasiya ko duk wani haƙƙi na mutane, za ka ga cewa da alƙalmi yake kiyaye shi. Kama allama Allahu al-khalqa biwasitati al-kitabati bil qalam, kamar yadda Allah ya sanar shi da bayinsa ta hanyar rubutu da alƙalami. Allama nabiyahu ilmal awwalina wal akhirina bila wasita, shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya keɓance shi ya sanar shi da shi ilimin mutanen farko da na ƙarshe, ba tare da an yi amfani da alƙalami, ba tare da an yi rubutu ko karatu ba. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtil, Allah ya ce ba ka rubuta komai, ba a maka imla'i ka rubuta, haka kawai Allah ya kimsa masa dan ya zama mu'jiza a zamanin da ana ganin ba zai yi ai ilimi ba sai ya rubuta da karatu, sai shi Allah ya keɓance shi da wannan mu'jiza. Sai ce ma a kaunihi ummiyan, har cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummi ne bai iya rubutu ko karatu ba. Qala al-Qurtubi, malam yace Qurtubi yace nabaha ta'ala ala fadli ilmi al-kitabati, Allah yana nuna mana falalar ilimi ta hanyar rubutu. Lima fihi min al-manafi'il azimati, saboda abinda ke cikin haka na amfani mai girma. Allati la yahitu biha insan, dan adam bai isa kewaye ilimin amfanin rubutu ba sai dai san wanda ya sani. Wa ma duwiratul ulum wala quyratul hikam wala dubidat akhbarul awwalina wa maqalati wa ma kutibat kutubul lahi almunazzala illa bil qalam, kaga duk wani abu na ilimi ba a iya taskace shi ba, da duk wata hikima ta dan adam bai iya taskace ta ba, sai wasu labaran mutanen da maganganun su dan adam bai iya taskace su ba, kai hatta littafan Allah da aka saukar At-Taura da Zabura da Injila da kuma Qur'ani, duka ba a samu daman a rubuta su su wanzu ba sai ta hanyar rubutu. Da babu rubutu duk da waɗannan an yi asarar su. Duk wani abu na ilimi to rubutu ke mai da shi ilimi. In ka ga an ce wani farfesa ne to rubutu ya ce, har aka je aka gwada kundayen rubutu shi aka ce sun kai nauyin farfesa. Duk wanda ka je an ce malami ne da ana ambaton malantarsa, to sai dai in yana da rubutu sannan zai wanzu a cikin duniyar malanta. In dai bai da rubutu to malantarsa wata takaitacciya ce iya ta masallacin sa iya ta wa'azin da yayi ne kawai koda akwai abin da yake cewa recording din nan na video da audio baya shi mutum bai shiga cikin duniyar malanta sai yana da documented wato knowledge production sai yana da kayan ilimi wanda yake documented tun kafin a kai ga zamanin madaba tun ana zamanin rubutu a hannu da biro da takarda kafin ma takarda tun ana yi akan icce da katako da fata da kirgi da sauran dabarun da mutanen da suke da su kafin daga baya dan adam ya kirkiro wannan takarda ta zamani tun da can tun kafin Annabi Isa alaihi salam abinda ke mai da mutane masara ta ji yanzu ana ambata su shine abinda suka bari na tura wato burbushin ilimin su isa yana daga cikin abinda ya mai da mun baya ko a wannan al'umma da muka zama al'ummar da muka mun fi iya surutu fiye da rubutu kaga galibin surutu ya fi burge mu shi muka fi iyawa mun fi iya saurare fiye da karanta abinda aka rubuta yanzu ku lura misali hata waɗannan social media platforms ɗin wanne ne wanda mutanen mu suka fi azarbabi a kansu shi wanda yake kallo da saurare amma duk wanda yake rubutu ne za ka ga kasala ta saba maɗin ba mu iya participate a ciki mun kusa inda za a kalla kawai a saurara saboda lalaci ne kuma wannan lalaci aikin mata ne da yara ce iyakacin saurare kawai da kallo amma maza sai da rubutu ya kamata musamman matasan mu su san wannan cewa rubutu shi ke mai da mutane masana kuma shi ne tura wato literature na kowane fannin ilimi shi ne abin da aka rubuta a cikinsa amma mu yalan asar yanzu inda za ka rubuta abu shafi ɗaya ko biyu sai ga mutane ka sala ce na ai yawa kai wata wallahi ko takarda saki ce mata tiro ta mata ita kai shafi ke mata garanta ba ta san ma me rubuta ba ba ta san ma ko daga siyasa ke ta wani ko kuma wa'azi ne mace ce ki je gida ina nan zuwa za ta rike ko ta kama ko ta ce ai yayi saki sai an je da abu da sai ce ai babu saki a cikin nan kawai salati da sallama ne da godiya ga Allah da kuma cewa yana mata nasiha ta tsora Allah sai ga tayi tiras me yasa ake shi mutane kaga an sa mutum ya sa hannu a takarda daga baya ta zama mishi matsala saboda lalaci wajen karantawa sai a samu wani lauya ja'iri ne wayau ne rubuta zance ne tsayi kai kuma saboda malalaci ya ci kawai mu ga wajen sa hannu kawai ka sa hannu ashe ka kwaba ba ka sanya sai daga baya ta zama maka matsala ashe kai ka sa hannu ne akan cewa ka yi da abin da ko ba ka yi da shi ba Allah ya kyauta saboda ka ilimomi na da da na yanzu bayanai na kimiyya da fasaha bayanai akan ilimomin musulunci bayani akan addini komai da ka sani yana buƙatar rubutu ne sannan yawa ba ta littafin Allah madaukakin sarki tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanarshe shi cewa sanuqul uka falatansa amma da an yi wahayi zai kira jami'an rubutun waye ce ku rubuta bai dogara da cewa shi ya rike ba duk da azabanin shi ya mutu ya bar alramomi amma aka ce a ci gaba rubutawa har lokacin da aka je yakin da aka shi alramma wajen mutum 70 Sayyidina Umar ya fara tunanin cewa za a samu matsala nan gaba kaɗan idan mahadata suka kare suka tafi da ilimin su da aka yi bada shawara cewa lalle a rubuta ko Sayyidina Bakar ya gamsu aka yi rubutu kamar yadda muka sani a tarihi shi ya san mana da wannan Qur'anin da yake karanta haka kuma malaman hadisi da suka shahara da hadda duk da sun haddace suna komawa su rubuta saboda yan baya duk wani masani abin da yake yi raka ilimin addini shi ma yawa zai da rubutawa yace walaulaha mastaqamat umurud dunya waddi da ba dan rubutu ba ba dan alkalma ba ba dan birka ba al'amarin duniya da addini da ya lalace ga baki da bai da ya tabbatar da shida bai da ya tabbatar da doka bai da ya samu wani abu ce sunan shi constitution ko sunan shi manual ko sunan shi textbook duk ba za a samu waɗannan ba da kake gani ga baki da su وقد شرف الله الانسان وميزه بالقلم بالعلم الله يا درجه دان ادم يا باشي علم يا فيفيتا شي والعلم تاره يكون في الاذهان وتاره يكون في اللسان وتاره يكون في الكتابه بالبيان علم دان ادم yana da taska guda uku taska ta farko tace a kwakwalwar mutum to wanda yake da iliya tsakanin kwakwalwar shi da zuciyarsa na biyu mataki na biyu shine abin da za a ji a bakin mai wannan ilimin ya translating din shi daga waɗannan storage a abin nan din information da suke kansa zuwa ga abin da ake ji a bakin mutum na uku shine abin da ake karantawa a rubuce to duk waɗancan guda biyu ba sa wuzuwa sai wannan na rubuce shi ne yake wuzuwa na cikin kwakwalwarka kana iya kamanta shi domin kwakwalwa da tana da ha'in shi akwai abin da za ka bace ka gama tsara zance kai ka gama da sunan jarabawa abin da ka hada shi kana fita za ka turo wani abu da ka bar na da mun taɓa samun wannan experience ɗin ko kana fita sai ka turo wani point cewa ai ko na manta kaza ko kaza ya rikice mu lokaci kana cikin ma za ka so ka tuna ka kasa tunawa na kwakwalwa ke haka wanda za ka faɗa da baki ta yi wani yana da abin a cikin kwakwalwar shi amma bakin shi bai da fasahar da ta dace da kwakwalwa ba kowa Allah yake arawa lafazi da baki da zance da ake iya saurarsa sannan kuma masu saurare suna da iya abin da su iya saurara yanzu wannan zancen da muke da sunan karatu yana wuce awa ɗaya zai fita a rabu mafi yawan mutane za ka cewa kuma ya yi yawa amma in rubutu ne zan iya kwana ina yi in na sa kaina misali ni da nake so yi sai kwana ina yi ban gaji ba wanda kuma yake so ya karanta shi ma shi sa kai shi in ya gana ba ya kwana yana karantawa amma in za ka ce ka mutane ya jawabi in ba ku ganin jama'a ku kuma na sallar juma'a wannan ibada ne ba amma saboda sanin halayyar dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce liman ya takaita yace yana daga cikin alamar fiqhul liman shine wanda yake ya takaita huduba saboda dan adam kaga dai ko ta Allah ya zo yi amma da zaran an kudata mishi zai tashi ma da saban Allah a wajen wanda zai iya tsaki wanda zai iya zagin liman wanda ya ce ba za a ƙara sallah ba nan daga yau saboda kawai liman ya ko da fadin kuma da tsawon zance na cewa yake a tsoron Allah ai abu Allah abu ƙarya amma shi dai mutum zai ga cewa ya kwantata an takura mai saboda baki yake fara to amma shi ne kullun da rubutu to shine ke wanzuwa wala budda an yuzayyana al-ilmu bil amal wa illa kana wabalan ala sahih yace shi kuma ilimi wajibi ne a kawata shi da aiki in ba haka ba ya zama cewa wato wabalan ya zama bala'i akan ma'abucin shi Allah kadare sai ya ci gaba da magana a gaba da yake cewa mun yi magana akan takara yace wa qayyida al-ilmu marratan bil qalam wa dhikra marratan 'aman bidun al-qalam a cikin aya ka ji wani lokaci ya ce allama da insa wani lokaci kuma ya ce allama bil qalam kaga an yi kaidin shi da alqalam il isharati ila anna al ilma yaqulu bit tanakki wa ta'allum ala al akharina wa yaqulu bi mutala'ati al kutub wa lil isharati ila anna tahsil al ulumi ya atamidu ala thalathati umuri dan na cewa samun ilimi ya dogara akan abu uku ne abu na farko shine koya abun malamai yadda jibril ya koya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da zai koyi ilimi matakin farko shine ya koya a wurin malamai su koya mishi asasiyat basics wannan akan kowane abu da take so ya koya ba a koyi ilimi a karan farko ta hanyar koyi da kanka ko da a ce kana da ilimi a wani fanni yanzu za ka shiga wani fanni dole kuma ka sake kuma malamai wannan fannin su koya idan kai malamin tajwidi ka kure a tajwidi sai ka ba koyi na hawo to sai ka koma kuma ka koya ba za ka ce da wancan dabarun da ka sani na tajwidi ba za ka koya kanka na hawo ba to karshe halaka za ka matakin farko kenan mataki na biyu koya ta hanyar karantawa na karatu a gaban malami bayan talaki an furta ma ka furta ka koya ka karanta an maka gyara shi a talaki ko sai kuma koya ta hanyar karatu a gaban malami malami yana biya karatu kana saurare ana ko kana biyawa yana fassara maka wannan shi ne mataki na biyu idan mutum ya tsallake wancan matakin bai koya ta hanyar bakin malami da kunnensa ba to ko da ya zo wannan matakin na saurare to ba zai samu abin da yake cewa ilimi wataƙila ma sai dai ya ruɗe kwatankwacin ka ɗauki yaro wanda bai firamare ba ka kai shi SS1 ka ce shi ga science SS1 bayan da yi primary ba da yi junior duk abin da yake zai ji ana karantawa ko amma maimakon ya fahimta yadda sauran za su fahimta shi rudewa bai rudewa bai wata kila ma ya gudu ya ce ba zai iya ba to haka wanda ya zo ya dauke shi ga mataki na biyu na koyon ilimi ya tsallake mataki na daya shi ilimi ba a mishi bypass ba a yi mishi wato haye mataki na uku shine matakin al-mutala shine mutum ya karanta da kansa bayan ya koyi ilimi ta hanyar ji daga bakin malamai ya ji da kunnensa karantawa a gaban malamai mataki na biyu kenan to idan ya iya wannan matakin to zai kai matakin da zai iya abin da yake cewa koyi da kanka shine kaga ɗan boko idan mutum ya wuce matakin digiri na farko ya kai masters ko PhD za a sake shi ya je da kanshi zai koya abin da zai koya ana ganin an koya mishi duk wani foundation da wasu basics da wasu dabarun bincike da karatu wanda zai iya gane ina ne hanya mai kyau menene ilimin da yake nema me hujjar da yake nema amma duk da haka yana buƙatar wani mataki ma yana buƙatar mene irshad na malami wanda zaka ga inda ake samun ta tabar da mutane a yanzu shi ne kowa wannan matakin na sama yake shi matakin kawai ya koyi da kanshi kuma yake zai koyi da mutane a gada ka sai zama ya ɓata kuma yana ɓatar da mutane Allah bai gije tsare mu tabbas akwai mutane da suke koyan abu da kansu amma waɗanda suke da mataki da ya kai yanzu haka a ilimi da sanin dabarun wannan fannin da kuma gogewa ta rayuwa ta sanin makamar aikin to ba su iya koya ainihin wato a bisa wannan mataki saboda haka za mu ga cewa a matakan duka guda uku kuma sanin rubutu da karatu za mu ga cewa yana da alaka da dukkanin matakai guda uku din waɗanda aka ambata dole ya daga cikin fa'idojin da malamin ya ambata a wannan mahalli wuri na biyu a gurguje shine wannan tafsirin Hausa ne wato tafsirin audhul bayan li ma'ani wa hidayatil qur'an tafsiri na farko a cikin tarihin musulunci da ma'anar tafsiri da harshen Hausa wato ba da ma'anar tarjuma malamin da wannan littafi professor Muhammad Sal Umar Bijan Lemu na garin Kano malamin mu ne Allah ubangiji ya kara mai lafiya to a cikin wannan mujalladi na shida shi ma a cikin sautin Alaq bayan da ya kawo tarjuma waɗannan ayoyi magana a kansu a shafi na 840 zuwa da 41 inda yake magana a kan abubuwan da za a fahimta waɗannan ayoyi sai yake cewa waɗannan ayoyi biyar su ne farkon abin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayinsa na Al-Qur'ani waɗanda su ne na ma'annabin Allah gaba ta biyu ce duk wani karatu ko ilimi wanda ba zai haɗa bawa da ubangijinsa ba kuma zai gadar masa da tsoron Allah ba to wannan ilimi ne mara amfani ga dan adam duk wani abu da kake da ilimi to ba zai iya zama cewa akwai Allah a cikin sa kuma zai saka tsoron Allah in ba haka ba zai da amfani gare ka dan haka kowane ilimi mutum zai koya to ya sanya sunan Allah a ciki kada kuma ya yarda ya raba shi da ubangijinsa kake da wani boko wai dan kai zurfi a cikin kai ba barka da Allah ko kai komar ne ko kai wai atheist ne ko wane ne kana wani shakiyancin toka halaka gaba ta uku yace duk wanda ya halicci mutum ya kula da shi da bukatunsa to dole ne a yi imani da kulawarsa gare shi ta hanyar yi masa umarni da hanyar Allah da ya halicce mu yake kula da mu to wajibi ne mu bi umarninsa in ya ce mu bi sannan mu hanu daga hannunsa in ya ce mu hanu sannan kuma mu yi da'a ga manzanninsa da littafansa gaba ta hudu babban karamcin da Allah ya yi wa dan adam shine saukar masa da wahayi da sanar da shi ilimin abin da bai sani wahayi da Allah ya saukar na Al-Qur'ani wanda a sanadiyar sa Allah ya buɗe mana kofar ilimi to babu falalar ta kai girman wannan saboda kakka zama cewa ba ka da rabo a wannan falalar ilimi da muhimmancinsa ayyu sallallahu alaihi wasallam falal ilimi domin shine farkon abin da aka yi wa annabi wahayi sallallahu alaihi wasallam da shi kafin a mishi wani umarni sai da aka ce ilimi abu na shida yawan karatu hanya ce ta samun ilimin abin da mutum bai sani sai aka ce ikra a ƙara cewa ikra to duk wanda yake so ya san abu ya sani ya sake sani to yana cewa karatu abu na bakwai ishara ga al'ummar larabawa wadanda a lokacin da ba a lokacin da ba sa rubutu ba sa karatu cewa ba da jimawa ba za su zama al'umma mai ilimi da labarin ta da rubuce-rubuce da zai kai duniya larabawa a lokacin ba wata al'umma bace amma wannan cewa da aka yi su karatu na ishara akan cewa suka rike karatu suka rike ilimi ba za a ji labarin su a duniya to haka kuma ya kamata ku fahimci wannan sannan na takwas ana samun ilimin komai ne ta hanyar koyansa daga masanansa game da makamata kowane abu kake so ka iya to ka koyo shi abu waɗanda suka san shi kaka koyo shi abu waɗanda suka mishi takahai ko kuma ka ce kai da kanka zaka taka ka haura abu na tara muhimmancin rubuce-rubuce kamar yadda muke tana na kawaki na yau domin ta haka ne ake tattara ilimi guri guda kuma a kiyaye shi daga ɓacewa sannan kuma ya shiga wurare da garuruwa masu nisa nisan lokaci da nisan wuri baya hana ilimi yaduwa a yanzu da muke magana ka sani akwai maganganun malaman da sun riga yi musulunci ma a duniya amma har yanzu an san da maganganun su ana karanta su akwai maganganun da aka rubuta shekara 500 baya 700 baya 1000 amma har yanzu muna cin more su saboda an rubuta su ne abu na ƙarshe malam ya ce tabbatar da cewa Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama bai san Al-Qur'ani ba kafin a yi masa wahayi don haka aka kwantar masa da hankalinsa da nuna masa cewa kada ya fitar da tsammani wanda ya koyar da mutane karatu da rubutu mai iko ne akan ya koyar da shi Al-Qur'ani har ya zamanto makarancinsa ba tare da ya koyi rubutu ba kamar yadda muka yi bayani waɗannan su ne abubuwan da malam Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lebu ya ambata a matsayin fa'idoji ga waɗannan ayoyi guda biyar na farko insha Allah sai mu ce lokaci ya ƙure ko na'am lokaci ya ƙure za mu saurara da insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba na hudu sai mu tashi daga fada Allah da yin sarki
kalla
kalla ko
insana da yarda
kalla inna insana ya da za mu bar bayani akan waɗannan ayoyi na farko ya isa ka dan kamar da muka faɗa kar kuma a ji kuma an kosa kai ya fita daga kan mutane yanzu da muke magana kan jagance yana kunjira mutum ko to wanda yake dan makaranta da karatu sai je canje ta karantawa iya abinda Allah ya wace masa ya ma mun za mu dakata a hakan Allah ke mutar shi na gaba za mu ci gaba da kai kalla inna al-insana la yamaka ka ce so tun Allah ta zama to so til bakara ana ta yi ta kare Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين